Django, Nisha Fulani Wargai, Fashion Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Hadiza Bakari ce tare da Maryam Dauda, sauran abokan aiki, muke gabatar muku da wannan shiri a yau, Asabar 26 ga watan Disamba, shekarar 2020. Kamar ku ji abubuwan da muke tafa da su, Maryam ba mu kanan labarai.
A yau Asabar ne kasar Faransa ta karbi rigakafin cutar coronavirus na kamfanin Pfizer da BioNTech kashi na farko wanda aka kai asibitocin da ke birnin Paris. Wasu 'yan sandan Kabul guda biyu sun mutu a yayin da wasu bama-bamai da ake mannawa jikin wani abu suka tashi a birnin a yau Asabar. Wannan shine tashin hankali na baya-baya da ya shafi babban birnin na Afghanistan. Wasu harare da Isra'ila ta kai kan Syria a jiya Juma'a sun yi sanadiyar kisa akalla mayaka 6 da ke samun goyon bayan Iran a cewar wani mai sa ido akan yaki.
Kanan labarin kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da jama'a ke shirin zuwa rumfunan zabe a gobe Lahadi sun kada kuri'a a zaben shugaban kasa a jamhuriyar Niger, shin waɗannan matakai ne suka dauka don kare yaduwar cutar corona?
Wanda zai shiga cikin zabe sai ya shiga da takunkumin shi da inda za a ruwan wanke hannu da wannan abun da muke ce mishi gel wanda za a sanya a tsabtar shi hannu.
To muna tafa da ƙarin bayanin. Sannan kuma kungiyar likitoci ta ƙasa NMA, Nigeria Medical Association, Nation babban birnin tarayya, ta koka a sakamakon rasa mambobinta 20 makon da ya gabata a dalilin kamuwa da cutar COVID.
Kuma mu waye gari muka ji wannan labarin cewar an rashin wajen likitoci 20, ko da likita ɗaya aka rasa ai an yi babban rashi. Muna nan muna ta ƙoƙarinmu mu ga cewar mun sha gabar wannan cutar.
Haka kuma za ku ji cewa gwamnatocin jihohin Bauchi da kuma Gombe sun fara daukan matakan shawo da kuma dakile bazuwar cutar COVID-19 a jihohinsu.
Don kula da yaduwar wannan cuta na COVID-19 ta tattauna abubuwa da dama waɗanda suka shafi yadda ya kamata mu tafiyar da ko kuma mu ci gaba da dakile wannan cuta wanda ya shigo mana abin da ake kira second wave, wato zuwa na biyu.
Baba Makeri kuma na nan tafa da shirin a dawo lafiya. Sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labara. A yau Asabar ne kasar Faransa ta karbi rigakafin cutar coronavirus na kamfanin Pfizer da BioNTech kashi na farko wanda aka kai asibitocin da ke birnin Paris. Gobe Lahadi ake shirin fara yin allurar rigakafin a wasu cibiyoyin kula da masu manyan shekaru guda biyu. A ranar kuma ake sa ran sauran kasashen Turai za su fara yin allurar rigakafin. Kasar Faransa ta sanar da samun mutane sama da miliyan 2.6 da suka kamu da COVID-19 da kuma sama da mace-mace 62,500. Jami'an lafiya sun ce a karon farko sun samu wanda ya kamu da sabon nau'in cutar ta coronavirus, wadda ta sa aka sanya sabbin matakan kulle a Birtaniya da kuma takaita tafiye-tafiye zuwa wasu kasashen ga 'yan Birtaniyar. Haka kuma rigakafin kamfanin Pfizer kashi na farko ya isa Bucharest, babban birnin Romania, a yau Asabar, kuma an ajiye shi a wata cibiyar sojoji. Kamar sauran kasashen Turai, kasar ita ma gobe Lahadi za ta fara yin allurar rigakafin a asibitoci 9 da ke fadin kasar. Wasu 'yan sandan Kabul biyu sun mutu a yayin da wasu bama-bamai da ake mannawa jikin wani abu suka tashi a birnin a yau Asabar. Wannan shine tashin hankali na baya-baya da ya shafi babban birnin na Afghanistan. 'Yan sandan sun mutu ne a lokacin da wani bom da aka makala a motarsu ta Akurukura ya tashi a tsakiyar gundumar Kabul. Abinda mai magana da yawon 'yan sandan Firdaus Faramas ya fadawa manema labarai kenan. Haka kuma wani farar hula ya jikkata. Bayan haka wasu 'yan sanda sun jikkata a wani harin shigen irin wannan wanda aka auna wata motar 'yan sandan a yammacin gundumar Kabul, a cewar Faramas. Sai dai babu wanda ya jikkata a harin. Wasu harare da Isra'ila ta kai kan Syria a jiya Juma'a sun yi sanadiyar kisa akalla mayaka 6 da ke samun goyon bayan Iran, a cewar wani mai sa ido kan yaki.
Dukan mutanen da suka mutu mayakan ƙetare ne da ke yaki a gefen dakarun shugaba Bashar al-Assad a cewar kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Observatory da ke Syria. Makaman masu linzami da aka harba daga wani filin jirgin saman yaki a Lebanon ya taba wasu wurare da mayakan da ke samun goyen bayan Iran ke rike da su a gundumar Masyaf da ke lardin Hama a cewar Rami Abdulrahman na kungiyar Observatory. Wani makamin kuma da aka harba ya auna wata cibiyar bincike ta gwamnati inda ake kera makamai masu linzami ake kuma ajiye su a cewar kungiyar wadda mazauninta ke Birtaniya. To da farko yayin da agobe Lahadi al'ummar jamhuriyar Niger ke shirin kada kura a zaben shugaban kasa, alƙalamin da hukumomi ke fitarwa na nuni da cewa ana samun karuwar masu kamuwa da cutar corona da take farfadowa a kasar. Lamarin da ya sa hukuma suka bada umarnin rufe wuraren da jama'a ke taruwa kamar na shagunan sayar da barasa. To ko waɗanne matakai ne hukumomin nan jar suka dauka wajen ganin an kauce yaɗa cutar a rumfunan zabi? Tambayar kenan da Mahmud Lalo ya yi wa Dr. Ranau Abashi, Sakatare Janar a ma'aikatar kiwon lafiya a Niger, a wannan tattaunawa da suka yi a kafar WhatsApp, inda ya fara bayani kan yanayin yada cutar.
Kasan ita malalin ciwo inda yake da matsala, duk inda yake da cinkoso inda mutane za su haɗuwa su shaƙu da juna, nan ne yake so. Da ka zo ka yi tari, ka yi atishewa, ka yi magana kwarai, wannan miyamiyan nan da ke fitowa daga bakinka da sun je sun shiga bakin wani ko sun shiga hancin wani shikenan, ko sun shiga idan wani shikenan, kenan saboda haka nan ne ake kare jawo hankalin mutane a rage cinkoso. Duk inda cinkoso yake kala a yi shi. Bayan wannan da aka yi wurin shaye-shaye kuma sai aka ce duk inda ke da masaida abinci, inda ke da masaida abinci ka ga wani restaurant wanda ke cewa restaurant da inda ake da hoto mutane suna cin abinci, aka ce a kiyaye a dauki matakaiya kamar ka auku hudu ne kamata a dauka. Inda ake sayar abinci ya kamata a ce mutum in suna zamani kar su gama jikin su wuri guda in su ana cin abinci, kuma ya kamata a ce wurin abinci nan akwai wurin wanke hannu da sabulu. Wurin nan ya kamata a ce in za a tafiya wurin taron da saboda ka zo wurin abinci nan kuma mutane suna curuwa, in za ta hiya a sanya takunkumi, in aka hito an tashi an kare kuma a sa takunkumi.
To wannan mataki da kuka dauka na rufe wuraren da jama'a ke taruwa na zuwa ne gab da lokacin da za a yi zaben shugaban kasa da na yan majalisar dokoki. Kamar kun dauki wani mataki na kiyaye yaduwar wannan cuta yayin da mutane suka dunguma zuwa rumfunan zabe?
Eh, wannan saboda wajen masu zabe, wanda ta wajen zabe, mun dauki kokarin matakai mu da wannan committee mai shirya zabe wanda ke Masini. Eh, zan saboda su dauki matakai duk inda ke da buro office of national zabe, da a ce mutane su kiyaye. Duk wanda zai shiga cikin zabe sai ya shiga da takunkumin shi, da inda za a zo ruwan wanke hannu, da wannan abun da muke ce mishi gel wanda za a sanya a tsaftace hannu. Don kenan matakai da muka dauka su ne wannan, tunda ba tsaye da taro ba, ba tsaye da zabe ba, kenan sai da dauki matakai wanda za a kare jama'a. Kenan duk wanda zai shiga cikin wani taro da yake cinkoso ne nan ma ya kamata, duk wanda zai shiga takunkumin shi ya shiga ya hito da shi zuwa takunkumin shi, ya wanke hannu in zai hitowa, ya wanke hannu in zai shiga.
To misali kasuwanni fa su wane matakai kuka dauka?
Kamar wajen kasuwa su ma an ce sumer da sauransu duka su kiyaye a ce an kai wajen abun wanke hannu cikin kasuwa. In za a shiga cikin kasuwa, in ana iyawa wurin mai sayar da abinci kowa ya yi kokari a ce yana da kojel ko kuma yana da ruwan wanke hannu. Kai mai kasuwa in ka zo, in za ka shiga cikin kasuwa ka wanke hannunka, in ka je ka yi taɓa wanka ka taɓa wannan, ka shiga cikin wannan ka taɓa wannan, in ka wuce wani shi ma zuwa ya taɓa, kenan wani taɓa da ake ana ɗauko ciwo.
To madalla a gaida Mahmud Lalo, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam dauke da sauran labaran duniya.
Gwamnatin kasar Tunisia ta sanar da tsawaita dokar tabacin da aka sanya a kasar da wata 6. Dokar da ke aiki tun bayan harin da aka kai kan wata motar dogarawan fadar shugaban kasar a shekarar 2015 wanda kungiyar IS ta dauki alhaki. Shugaba Kai Said shine ya dauki matakin tsawaita dokar tabacin da wata 6 a fadin kasar daga yau 26 ga watan Disamba na shekarar nan ta 2020 zuwa 23 ga watan Yuni na shekarar 2021 a cewar sanarwar. Matakin wanda aka yi ta tsawaitawa tun daga karshen shekarar 2015 ya ba jami'an tsaron kasar ikon yin wasu abubuwan. Matakin ya kuma tabbatar da sa ido akan kafafen yada labarai da kuma haramta yin yajin aiki da gudanar da taraka da ke haddasa rudani. Yan gwagwarmaya wigar da kwararru sun yaba da matakin cire kungiyar East Turkistan Islamic Movement wato ETIM daga jerin kungiyoyin da Amurka ke yi wa kallon yan ta'adda. Suna mai cewa matakin da Amurka ta dauka a watan da ya gabata ya taimakawa musulmai tsararru su tashi tsaye wajen neman haƙoƙinsu. Haka kuma da wuya China ta nuna farmakin da take kaiwa a yankin Xinjiang a matsayin matakin yaki da ta'addanci. Gwamnatin China ta yi nasarar ayyana kungiyoyin kabilar Uyghur da jami'ansu a matsayin yan ta'adda a wasu matakan kasa da kasa a cewar Irshad Hassan Kokbor wani mamban kungiyar da ake kira WUC a takaice da ke Munich wadda China ta zarga da kasancewa kungiyar dakarun ETTF. Kungiyar ETIM wacce kuma ake kira East Turkestan Islamic Party ko ETTP a takaice a shekarar 1997 Hassan Mahassun wani dan Uyghur sanannen dan gwagwarmayar addini dan shekara 33 a lokacin ya kafa ta a Pakistan wanda ya je gudun hijira a kasar. Rahotanni sun nuna cewa madugun ya jagoranci mayakan Uyghur da yawa a yankin iyakar Afghanistan da Pakistan kafin wani jirgin saman yakin Pakistan mara matuki ya kashe shi a watan Oktoba na shekarar 2003.
A gaida da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Likitoci ta kasa NMA Nigeria Medical Association reshen babban birnin tarayya ta koka sakamakon rasa mambobinta 20 a makon da ya gabata a dalilin kamuwa da cutar COVID-19. Shugaban kungiyar Enyema Amodu shi ne ya bayyana haka wata ganawa da ya yi da manema labari. Wakiliyarmu Madina Dauna na dauke da karin bayani a wannan rahoto da ta aika mana da shi.
Shugaban kungiyar likitocin NMA Amodu ya ce sake bullar hauhawar cutar a matsayin rukuni na biyu na annobar tare da rashin gaskiya daga bangaren marasa lafiya. Ita ce ta sanya likitoci da ma'aikatan jinya a cikin babbar barazanar kamuwa da cutar.
This second wave is so overwhelming. This second wave is more catastrophic. And this probably will be because a lot of people have gone back to the way of doing things and thought that the virus is over, it has come and it is gone, and they've let their guard down.
Dr. Enema ya ce so tarin yawa marasa lafiya ba sa zuwa gwaji saboda haka ba sa sanin suna dauke da cutar kafin su zo asibiti neman magani idan sun fara rashin lafiya. To sai dai tsohon shugaban hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta kasa Farfesa Abdulsalam Nasidi ya yi tsokaci yana cewa
mu waye gari muka ji wannan labarin cewar an yi rashin wajen likitoci 20 ko da likita daya aka rasa ai an yi babban rashi. Muna nan muna ta kokarin mu ga cewar mun sha gabar wannan cutar kuma lalle wannan zamana cewar kaman gargadi ne ga mutanen Najeriya cewar wannan cutar na ta yaduwa kare zai fi karfin mu ko ya mike domin mu sai da zamu sha gabar wannan cutar.
Amma ga kwararren likita mai zaman kansa a Abuja Dr. Abuyazid yana ganin akwai abin dubawa a wannan al'amarin.
Muddin haka ta faru ya nuna akwai matsala a wani waje ko ta wajen su likitocin ko kuma ta wajen gwamnati domin ya kamata mun cinye daukar dukkan harka hanya na kariya kafin ya lura da irin waɗannan mutane saboda ba lallai bane ya zama cewa mutanen da suke zuwa tare da waɗannan ciwuka ya zama cewa an fahimta cewa suna da wannan ciwo a wannan lokaci da aka girsu saboda haka ya zama wajibi a wajen likitoci su tsaya su kare kansu kullu kuma ya zama dole a wajen gwamnati ta tabbatar cewa waɗannan abubuwa da ake ba wa likitoci riguna da face mask da menene da sauransu waɗanda suke kakkare jikinsu ne zama kowane lokaci wani likita yake a cikin aiki ya zama yana tare da irin wannan musamman a wajajen da ake duba irin waɗannan marasa lafiya na COVID-19 kuma ya zama wajibi akan gwamnati yanzu a fito da hanya ba wai hazard allowance wanda ake bayarwa ba saboda wannan ciwuka da suka taso na COVID-19 a'a ya zama an fito da wani hanya na compensation na rayukan likitoci waɗanda ya zama cewa sun samu rasuwa saboda wannan ciwo.
A halin yanzu dai ministan babban birnin tarayya Muhammad Musa Bello ya bada umarnin rufe dukkanin wuraren shakatawa da gidajen nishadi a kokarin dakile yaduwar cutar da ta dawo da karfinta ga dangadan a ƴan kwanakin nan inda birnin tarayya ita ce ta zo na biyu a bayan jihar Lagos a yawan waɗanda suka kamu da cutar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla gaida Madina Dauda. Gwamnatocin jihohin Bauchi da kuma Gombe sun fara daukar matakan shawo da kuma dakile bazuwar cutar COVID-19 a jihohin nasu. Tuni dai kwamitocin da ke yaki da kamuwar cutar a jihohin suka kaddamar da shirye-shirye da suka hada da tsofi da kuma sabbin yaki da cutar COVID-19 din. Ga wakilinmu Muhammad Abdul Wahab da karin bayani.
A jihar Bauchi ga misali shugaban kwamitin yaki da cutar COVID-19 mataimakin gwamnan jihar Senator Baba Taylor ya yi bayanin matakan da aka dauka don tabbatar da cutar mashakon bai yadu ba a jihar.
Kwamitin da kula da yaduwar wannan cuta na mashakon masasaraki ta shigo wato COVID-19 ta tattauna abubuwa da dama waɗanda suka shafi yadda ya kamata mu tafiyar da ko kuma mu ci gaba da dakile wannan cuta wanda ya shigo mana abin da ake kira second wave wato zuwa na biyu. To shi ne kwamitin ta zauna ta yi miti ta kuma fito da waɗansu tsare-tsare wanda za a ci gaba da su wanda ake yi da da kuma sabbi. A cikin waɗanda ake yi da shi ne waɗanda abin da ake kira abubuwan da za ka yi wanda ba na magani ba ne kamar sa wannan takunkumi da ake sa wannan baki. Su masu kimiyya sun tabbatar cewa sa wannan takunkumi na baki yana dakile wannan cuta kashi 95 a cikin 100. Akwai wannan tazara da ya kamata a rinka bayarwa. Ka kuma maganar wanke hannu da waɗannan su ne abubuwan da ake kira rigakafi ba na magani ba. Sannan malamanmu na Islama da na Kristoci za su ci gaba da wayar da kan mutane. Kwamitin ya yarda cewa za a yi magana da shugaban hukumar sarakuna na jihar Bauchi wato martaba sarkin Bauchi don yi magana da 'yan uwansa a tsawon sarakuna da suke wannan jiha.
A jihar Gombe, gwamnan jihar Muhammad Inuwa Yahaya ya shaida cewa har yanzu akwai waɗanda ba su bin ƙa'idojin kaucewa daga kamuwa daga cutar. Ya shaida haka ne a sa'ilin da yake rantsar da sabbin zababbun shugabannin ƙananan hukumomin jihar.
Da abin da muka gani a nan har yanzu al'umma ba ta yarda da cewa wannan annoba da Allah ya zarta duniya da ita sana. Kuma ko abin da kuka gani mace a kwanakin nan na manyan mutane mafi yawanci yana da martaba da wannan ciwo. Saboda haka a kiyaye kowa ya sai a yi kokari a bi ka'ida domin a zauna lafiya.
Ibrahim Muhammad shine shugaban gamayyar kungiyoyin Arewa a jihar Gombe. Ya buƙaci gwamnonin ƙasar da su samar da wata mafita wa al'ummominsu don kaucewa irin abubuwan da suka faru a dacen baya.
Ina kira da gwamnonin Najeriya musamman gwamnonin Arewa maso gabas wani tsari suka yi wajen ganin cewa abin da ya faru a baya bai sake faruwa ba saboda mutanenmu suna cikin rashin tsaro da rashin zaman lafiya da yunwa da rashin aikin yi. Ya kamata mu fara jin tsare-tsarensu tunda mun fara ganin an fara rufe makarantu a Kaduna, Kano da sauran gurare makamantan haka.
Daga bisani kuma na ji ta bakin wasu mutane dangane da batun matakan kaucewa kamuwa daga cutar corona. Ga abin da suke cewa.
Sunana Babangida Wuro Bubbo. Tunda ake wannan ciwon ban taba sa face mask ba kuma bana tunanin wannan ciwon da zo ya same ni da yaddan Ubangiji.
Sunana Alha Muhammad la dan ce corona ya dawo. Muna da yakinin ya dawo sai dai mu ce Allah Ubangiji ya kare.
Sunana Ishaku Yaro. Batun corona gaskiya ana kokarin amfani da face mask especially bank, hospital da sauran wurare da ya zamanto muhimmanci da su kasuwa.
A halin da ake ciki dai hukumomin kasar Najeriya sun yi kiyasin za su buƙaci naira miliyan 400,000 domin sayan allurar cutar corona wayan kasar. da aka yi kiyasan yin allura wa kashi 70 cikin 100 na al'ummar kasar mai kimanin miliyan 200 da za a kashe wa mutum guda dalar Amurka 8 akan allurar. Abdulrahman Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria.
To madalla a gaida Muhammad Abdul Wahab. Wannan shiri na zo muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Baba Makeri ya gabatar da shirin a dawo lafiya.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yahu Makeri ne daga birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya a yau zai waiwaya ne duba wasu muhimman tattaunawa da muka yi a wannan shekara, musamman akan matakan da hukumomi suka dauka domin daƙile yaduwar cutar coronavirus wacce ta addabi duniya a wannan shekarar mai karewa. Kasashen duniya sun tabbatar da dokokin kulle da ma wasu matakan kariya irin su nisanta da juna da kuma saka takunkumi da sauransu. Wakilin sashen Hausa a Abuja Madina Dauda ta tattauna da wani jami'i wanda ya nuna mata matakan da hukumomin Abuja suka dauka wanda ya gabatar da kansa kamar haka.
Sunana ko komanda Wobin Ayuba Gora, ni ne sector commander na hukumar ke Hadura ta kasa da ke nan birnin Tayar Abuja.
Yanzu mun yi wata kenan yanzu da shiga wannan hali na annobar coronavirus da duniya baki daya. Waɗannan matakai ne ka dauka na tabbatar da cewa an rage yawan hadura a hanyoyi.
Da farko tun da aka shiga wannan annoban, gwamnati suka sa takunkumi da farko sun sa kwana 14. To a lokacin yawace-yawace mutane ya ragu da mutane da yawa ba sa fitowa daga gidajensu da abubuwan hawa, amma ba rasa wasu da ba sa fitowa ba. To amma ina gani kafin nan kun sha eliminated da mutane yadda za su yi tukin abubuwan hawan su, yadda za su yi lura, su dinga yin lura duk yayin da suke abubuwan hawa su san abin da za su yi. To wannan corona ana nema mutane su zauna ba wai sun zama cunkoso a wuri guda ba. To abin da muka yi, muka yi ma mutane wa'azi a tabbatar cewa kaman kankanan na motoci banda driver da mutum da ya gaba mutane biyu a baya. Wannan wa'azin da mun ci gaba da yi kenan har yanzu muna kan shi. Duk wanda muka gan ya doke mutane fiye da haka kama shi muke, har sai kai ga yadda shi minista na birnin tarayyar Abuja sai ya sa aka kawo su kotuna wanda suke yawo duk wanda aka kama da bai bi dokokin da aka azaba a kai shi wannan hukuma a yi mashi hukunci da ya kamata. To har yanzu muna kan wannan.
Waɗannan direbobin motocin sufuri na haya kuke ma wannan hukuncin ko a haddar direbobi masu tuka motocin kansu?
Duk wanda ba shi da wannan takarda da zai je ya yi abin da ya kamata, duk wanda aka kama ba shi da wannan takarda kai shi gaban hukuma muke.
Wato takardar ware su daga waɗanda ya kamata su zauna gida kenan?
Domin ba kowa ne aka ce an ba shi izini ya fita ba. Da akwai mutane da aka ce suna da izini su fita kamar masu watsa labarai, masu aikin asibiti, mu da muke sa kayakin uniform duk makamanci haka. Amma duk wanda muka samu a titi da ba shi da wannan izini na yawoce ko ya je aiki a inda ya kamata, muka kama shi kai shi gaban wannan hukuma muke.
A kasar Ghana kuma Isa Ali shugaban wata kungiya mai zaman kanta ta VALS ya bayyana mana matakan da hukumomi suka dauka akan ababen hawa wanda yake yakan kawo cikas ga masu motocin kasuwa. Ga abin da yake fadi daga birnin Accra.
Akwai wani dokar da kuma gwamnati ta aje shine wadanda ke tuka baburu kenan ko moto bai, kuma dokar da kuma an ka kawo musu ne shine yanzu da dokar ta zo tura a tani zuwa yau ba a yadda mutane biyu na kan baburu guda, wannan kuma an hana. Inda za ka hau baburu yayi kamar mutum kai kade ne, kaga wannan kuma sai ya hana muna ba mu samu matsala kan irin hasari da yan baburu ba. Amma yanzu sa mu ce kasuwancin motoci yanzu ta sauka saboda jama'a da dama yanzu kowa na gida ne, kamar yadda aka ce wai stay home kenan, lockdown da turawa ke fajewa. Yanzu ya ba gaskiya ba su samu fasinjoji da dama.
To a gaida Isa Ali, a jihar Niger kuma shugaban hukumar road safety na wannan shiya ko commander Joel Ishaya Dagwa ya ce har kotunan tafi da gidanka hukumar sa ta kafa domin jan kunni masu laifi nan take wadanda suka take dokokin coronavirus yana mai cewa
ana kokari a ga cewa an rage cudanyen mutane domin a rage yaduwar wannan covid-19 din wannan virus din a cikin wannan sari din aka ga cewa to kaman masu amfani da abubuwan hawa musamman na kasuwa kaman keken napep sun saba dauka yawancin za su doki passenger guda uku a baya wadansu kuma su doki passenger guda daya a gaba gwamnati ta ce a duk keken napep da zai yi aiki a wannan lokaci dole ne ya kasance da passenger guda biyu kawai a baya saboda haka mu muna kokari mu ga cewa duk wani keke napep wanda ya ibe mutane fiye da guda biyu din nan an ko a kama shi a gabatar da gudanar da shi a gaban wannan kotuna ko kuma idan aka tsare wani lokaci zaka ga wadansu da yake akwai jahilci sai mu ce to tunda haka ne passenger wanda sun yawa din wanda sun fi guda biyu dole ne a saukar da su sai a bar shi mai keke napep din da passenger guda biyu su ci gaba da tafiyan su so wadansu ayyuka da muke kenan
ko commander Joel Ishaya Dagwa kenan shugaban hukumar road safety shiyar jihar Niger a tattaunawar sa da wakilin Mustafa Nasir Basari a nan ne kuma zamu dakatar da shirin namu sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Hailu Haili da daidaita mana sautin shirin baba ya ku makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku a huta lafiya ku ba dawo lafiya
to a gaida baba makeri yanzu kuma sai ka dan daga cikin sakonni da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta inda ya ce al'ummar jamhuriyar Niger da ke shirin shiga babban zabe suna fatan Allah ya sa ku yi zabe lafiya cikin kwanciyar hankali da lumana ita kuma hukumar zabe ta sani ta tabbatar da ta yi adalci sai kuma sako na gaba da muka samu daga Mahmud Salim Kaura na Moda a Zamfara shi kuma cewa yayi hakika mun yi maraba da cinye yashin aiki da kungiyar malaman jami'o'i a Najeriya ASU ta yi tabbas a ƴan talakawa da su ne suka fi yawa a jami'o'in gwamnati sun ji a jikinsu muna fatan irin wannan dogon yashin aiki ba zai ƙara faruwa ba a ƙasar mu to sai kuma sako da muka samu kuma na haɗin gwiwa ne daga Aminu Adamu Malam Maduri da Radio Dakon Donare da Haruna Dankoli Garba Amiga a jihar Jigawa su kuma cewa suka yi assalamu alaikum muryar Amurka don Allah ku ba mu dama mai kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ku ta yi kokarin samar da tsarin tallafawa masu ƙananan ƙarfi a wannan lokaci da take kokari ta kaita zanga-zangar al'umma saboda dawar annobar corona domin babu wata doka da za ta yi tasiri muddin talakawa yana cikin wannan yanayi na tsadar rayuwa to shi ko isa ramin hudu haɗeja cewa yayi muna maraba da canje yajin aiki da kungiyar malaman jami'o'i na ASU suka yi sai dai ba cinya ba kafar baya canje yajin aiki ya zo ne a lokacin da gwamnatin Najeriya ta rufe makarantu sakamakon cutar coronavirus Allah ka iya mana sai sakoma na ƙarshe wanda kuma muka sake samu wato daga Usman Shitu Mahuta inda ya ƙara cewa cutar coronavirus ko sabuwa ko tsohuwa mu dai muna addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen su kamar sauran cututtuka masu yaduwa a duniya baki daya to ma dalla mu kuma gode sakonnin naku ku ci gaba da aika mana da sakonni masu sauraro a nan za mu dafa aya sai kuma an jima a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu za ku ji mu dace da wani sabon shirin sai sa madadin kowa da kowa musamman ma Maryam Dauda da take yana gabatarwa sai Hailu Haili wanda ya ba da umarni da ma injiniyan namu na yau ni Hadiza ta ke sallama da ku a huta lafiya ma assalamu